da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 23 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Kamar yadda abokiyar aiki na ta gabatar da ni Hauwa Abdulkarim Young Pioneer, zan ci gaba da shirin. Yau ma shirin mu ya tabo bangaren cin zarafin mata, inda muka tattauna da duk wasu masu ruwa da saki a batun. Sannan mu saurari wakan Liti Soyayya, mu kawo karshen shirin da kwalama. A Ghana, hukumomi ko kuma in ce hukumar kididdiga ta Ghana ta tantance wasu bayanai, inda ta fitar da wasu sakamakon rahotanni wanda hukumar binciken alkalumma wato Ghana Demographic and Health Survey suke cewa wato kashi 41 da digo 6 a cikin mata masu shekara 15 zuwa 49 suna fuskantar matsaloli da abokan zamansu. Daga cikin abubuwan da suke fuskanta ya hada da cin zarafi da ake yi wa ma'aurata, wato intimate partner violence IPV, wanda yana nufin matsanancin damuwa, musgunawa ko kuma cin zarafi yayin jima'i. Waɗanda suka muna sharhi da fashin baki da bayanai a cikin wannan batun, to ga bayanin daratan Dafso a Ghana, wato daratan kula da cin zarafin ma'aurata da taimakawa waɗanda aka ci zarafin su. Usuwa Chirime.
Domestic violence is still ongoing in the country.
Cin zarafin ma'aurata na ci gaba da faruwa a kasar. Idan aka zo ga kididdigar mu, idan kuka dubi kididdigar mu, akwai shekarun da muka tattara kididdiga da bayanai da ta kasa da ta bana, amma bana kididdikar ya haura kusan kaso 41.6 daga mata masu shekara 15 zuwa 49. Wannan yankin ne ke bukatar bincike da ya kamata domin sanin ainihin dalilin da yasa lamarin ke karuwa sannan kuma ya ragu. Muna samun kararraki ta kowane nau'in cin zarafi kamar su duka, kai hare-hare, matsanancin damuwa, matsalar talauci, fyaɗe, kazanta, barazanar kisa. Waɗannan duk kararraki ne da ake kawo muna akai-akai.
Threat of death, all these cases were.
Bayan mun saurari bayanan Osuwa Chirme, mun sha da kyar kafin mu yi sa'a jin bakin victim, wato Hajiya Hadiza, wanda ta taba shiga wannan halin. Ita kuma ta bayyanar mana da halin da ta tsinci kanta a ciki yayin da mijinta yake musguna mata.
Ba izi bane, Allah ya yi muna. To sunana Hajiya Hadiza, abinda muke ciki kenan. Shekara na 20 da aure, yara 7. Ba abinda miji na ke kulla mini, ni ke dan nike fama hidima gaba da baya. Wani magana ma ba kai kafadi, ba kai kafadi, wani magana ma ba kai yawa. Nike wala nike duban yara na ga bidan mata, shi bai san mallaya yayi ruwan mu ma bane ma ga duka wai karin yi magana. Yau ai koda yau ban so miji na ma ban so shi, ne je na bidan mata ma jiki na yara zana. Yara bakwai, ai gari guda ne. In yi bidan matan, in na ji kuma yaran goma kuma yake gida, ya min duka
mi duka ba bawar haka ina nan ina kasuwa fanna sai da kaya ina ga dan ban sayar ba ba abin da yaran za su ci ba ruwan shi da mu duka dai mu gidan mu duka shi muke ci mu sha shi ni nake ci in sha shi nake ci in sha mu za su mai da mata mata take kaman abokannin fada
samu jinki amma ba san ki take je gidan ubanki
To sai mu ci Allah ya kyauta. Bayan bayanin Hajiya Hadiza kan halin da su sunci kanta a ciki kuma yanzu muna tare da Hajiya Hafsat Kadiri English sharar jarida ce kuma mai ba wa ma'aurata shawara. Hajiya, shin ana kawo muku irin waɗannan kararraki kuwa?
To Hajiya, na gode da wannan tambaya da kika yi min. To kin ga dama da yake ina ta wannan fanni saboda ina programs biyu. Na farko akwai program da nake maraba da FM wanda ake ce ma Albishirin Ma'aurata. Albishirin Ma'aurata wanda ya kunshi zamantakewan aure. Haka zalika akwai program na biyu da nake Hijira TV wanda ake cewa program mace ta gari shi ma zamantakewan aure ne. Saboda waɗannan programs da nake yi muna samu wato korafi daga mata aure daban-daban wasu ma ba su yi aure ba.
Wani korafi kuka fi samu ko in ce aka fi kawo muku?
Yawanci korafin da muke samu na rashin kulawa. Za ki ga namiji ya aure ya mace wato ya kawo ta gidan shi ɓangaren ciyarwa, suturtawa, ma'amala dai da ya kunshi lamarin aure sai ki ga babu shi tsakaninsu. Haka kazalikan wasu za ki gani a ta lafiyan jikinsu ma namiji ba shi da bai kula ba. Yanda zai kula da iyalin shi, yara da matan da kowa babu shi a cikin zamantakewan aure. Wasu ma har dukan mata suke. Wanin za ki ga namiji sai ya je ya zauna tun safiya an marance ba ciyarwa ba komi. Mace da ta fita ta je ta nemo ta kawo ta zo ta dafa. Akwai wanda ta ce min wato idan mijin nan ya samu matsara sabon masara fa masara sabon masara ya zo ya ajiye musu buhu daya a gida yanda za a samu a yi miya a ci abinci ba ruwan shi. To kinga wannan ma cuta ne. Akwai wanda ta ce min da zaran ta dauki ciki to ita da mijinta babu zaman lafiya har ta haihu. Kinga akwai ire-ire irin waɗannan ababa yana faruwa ga mata sosai. Shi yasa wasu mazan ma suna manta su cewa su ma mace ta haife su, haka kazalika su ma sun haifi ya'ya mata. To idan su aka yi wa ya'yansu ire-ire irin waɗannan abu me za su ci? Suna manta suna da kanni mata, suna manta suna da ya'ya mata.
To yanzu wani kira zaki akan haka?
Shi yasa muna kira ga mazaje da ke ire-ire irin wannan halayen su kokanta su bari saboda su ma suna da baya. Da farko mace ta haife su, shi irin wannan hali ta shiga, sannan na biyu kun haifi ya'ya mata, sannan kuma kuna da kanni mata, ba za ku so a yi muku irin waɗannan abu.
Kamar da kuka ji Ajiyarsa Kadi ta bayyana, ba mu tsaya nan ba. Mun nemi mu ji bakin mabiya addinin Krista. Ga bayanin Pastor Samuel Intu.
Mo Kristo tinna in ka kidi ya Colossians chapter 3 verse 15 and 16. We mu bari zaman lafiya da ake cikin annabi Isa na. Ezo cikin mu don mu duka guda ne. Mun fita wurin guda. Ka kidi ya verse 16. We mu bari an kalin da ake cikin annabi Isa na. Ezaman cikin mu. The book of Ephesians kuma we mazaye su so matan su. Matan na kuma su submit kansu su ba mijin su. Esa in ke Kristo tinna ko ke musulmi ne abinda muka so mu fadi kama ku bari zama lafiya a zo cikin gidanmu.
So bayan Pastor Samuel Intu kuma ko me musulunci ke fadi game da wannan ko addinin Islam ke fadi game da cin zarafin mata? Sheikh Abdulrauf Fofana, shugaban masallacin Golden Voice of Islam, yayin da muka bi shi masallaci domin mu tattauna da shi akan cin zarafin mata, ga abinda ya fada mana.
Assalamu alaikum Sheikh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullun na fa yau kaman 1 week na wanga magana kaman dai an turo ki niki zo ki tambayi ni wanga question.
Amma addinin musulunci ke fadi game da wayan?
Gaskiya addinin musulunci ya nuna ababai da dama wanda namiji ya kamace ya daina, in bai daina ba wallahi ya gamu da Allah. Duk wanda zaka walakatar da diyan wani a cikin gidan aure, all in the name of saboda ka fita iko, ka fita karfi, ka fita arziki, ka fita kudi, ba ta da option. Shi wurin kan nan nan sai ka dauki wannan opportunity kana cin amanan ta, kana cin zalunta. Annabi ya ce ranar tashin kiyama namiji ya zo yayi sallah ba yayi hajji yayi zakka yayi azumi yayi komai na alkhairi amma kuma kashi nan dashi jahannama me yasa domin iyalin sa matan shi zata zo ta holin shi gaban Allah Allah wani ya ci zarafi na a duniya Allah wani yayi mini kaza yayi mini kaza Allah nazo a karbi amana na a hannun sha bashi to ya zai a ce kai sallah kai azumi kai zakka kai menene duka a wai gari kuma saboda iyalin ka sannan nabi addinin musulunci qur'ani ya ce muna ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka imani da Allah kuka imani da gaskin manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ku kiyaye kawunan ku ku kiyaye iyalan ku daga barin shiga wuta daga cikin wannan kiyaye iyalin kanna shine kiyaye cin zarafinta kiyaye cin mutuncinta har da kai ga iyayenta sannan karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce muna khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli annabi ce fiyayye a cikin ku ji maganan ga da kyau duk inda kuke kujini annabi ce the best among you fiyayye a cikin ku kusuwa kusu mazaji annabi ce the best among you fiyayye a cikin ku shine wanda ya zama the best to his father to his family matanka da yaranka ce annabi ce ni kuma manzon Allah ni ne fiyayyen ku a wurin iyalaina annabi ta ba zagin mata ba annabi ta ba cin mutuncin mace ba annabi ta ba marin mace ba
to shek fafana mun gode kwarai da gaske muna kuma tare da Hajiya Amama Mudi Ahmed mai sharhi da bincike akan al'amuran mata kuma shugaban kungiyar mata da suka kammala karatun jami'o'i wato Muslim Female Graduates Association mufga a takeice Hajiya Amama me ke janyo waɗannan matsaloli mata na cikin wahala damuwa amma kuma suna zaune a gidan aure
na'am akwai ababan da yawa da ke kawo shi kusancewa cikin unguwanninmu da zangonninmu da garin ma duka baki daya ka duba kowane unguwa akwai abin da ke jawo muna wannan matsala da wannan abin da ke tafiya na farko shine cewa in ka duba ta'adanmu that is culture yana da role da yake play ka samu wasu kabila sai a ce wai mu dai idan mun yi aure ba za mu bari ba kin gani ne za an sa mamace wannan kanta ta je gida aure da cewa kaman gidan mu ba barin aure in ta je kowane matsala take fuskanta da damuwan da take ciki duka ta san ko ta je gida ma ba za goyi bayan ta ba kin gani she ta yankuri ta sauro aure tana fuskantar wahala da musiba kin fahimce ha wasu kuma a'a ana ganin kaman cewa ina da wani ciwo tare da ni idan na bari na je in fadi yaya zan kasance waje lalla wurin haihuwa ta samu wani matsala ko cikin rayuwanta tana da wani matsalan da take ganka mun je da kanta ma ta so wani ya sani ba so idan tana tare da miji ta ce wata mishi yaka yayi hankuri da ni sai sa bari in zauna ko wani irin walakanci ne sai in ta huskantan wannan kin fahimci ha sa'annan kuma addinin mu ka duba kamar addinin musulunci mutane yawanci an ba fahimci addinin nan da kyau ba don addinin da kanshi ma ya ba mace ice idan ta ga zama bai mata ba za ta yi ta barin aure amma a so da yawa ba bayyana wannan sai za ka ga mata da yawa karatun wurin bai ishe su ba za su saura suna cikin wahala suna cikin musiba har ya zama musu matsala sannan kuma in kika duba economy mu wasu mata ana cikin aure ne miji yana ya bata komi shine girki shine menene bata aiki bata da wani sana'a ko cinikin da take yi mijin nan ke yin komi so kowane musiba ya dauko mata kowane matsala ya dauko mata sai kiga sai dai ta yi hankuri ta rike shi haka nan don me suke bata abinci da wasu ababa sannan wata bi kuma zaki samu miji yana yin uwa da uba ya kamata to a lokacin kin ga in ya masa madiyar su ko tana cikin wani hali sai kiga farin gaskiya ya zama musiba sannan zaki samu wani kuma ya zama kaman a doke shi wani honeymoon phase zaki samu wani matsala namijin nan bayan yayi dukan ta yi hushi ta koma gida sai a bi ya je ya bada hankuri wasu mazan ma zaki gansu da kukan shi da wallahi bazan kare yi ba na tuba na abin nan amma ta sake dawowa sai kiga ya kuma koma a cikin wannan halayya banda wannan facing da muke kallo zaki samu wannan zai ya ba mace nan wani a doke shi kaman wani financial abuse kuma ya iya a'a mijin nan ba zai yadda da ita ta je ta yi wani sana'an da ita ma zai bar ta zama financial independent ba, ko wani namiji ne zai auri mace da yi sa gaba, wallahi ina aure ta zan bar ta koma ta je ta ci gaba da neman ilimin ta. Sai ki ga waye gari neman ilimin ma wai ka ta yi ta zauna gida, to lokacin nan ba ta yi ta ce icce kanta wurin neman ilimin ta, wurin sana'an ta ne, to kin in ba ta yi haka kuma ba za ta yi ta samu abinda ita ma za ta yi ta kulle makanta wani abu ba. Sannan kuma wasu a lokaci zaki ga mishin ta shiga cikin wani emotional trauma abuse kenan, za ta saura kullu yau magana na cin ta bata da wanda za ta fadi. Kuma masalan cewa a communities mu da zangonnan mu har rene mu cewa ko wasu abu waya ce wai maganan daki ne bai fitowa waje, kin gani she bari mashin nan tana ga wannan kaman mazan maganan kazanta, ya zanin ce uban yaya na duka na ko ya mashini ko wani abu kaza, sai ta saura tana hadiyan zuciyanta tana yi. Sa'annan kuma wasu abusing kuma yana iya kan cewa kin ganin mai shi tana tare da miji, yana iya hana ta halaka da mutanen da ke kusa da ita duka da danginta, sai sa tana tare da mijin nan ne wai daga ita sai mijinta, ko an ce mace ta bi umurnin mijinta, so mijinta yace ka ta kira uwarta ma ka ta kira ka ta yi magana da ubanta ma ka ta yi, don shi ne mijinta ta saura da wurin haka. Wannan abu yana kuma cin muna tuwa kwarya, ya bar mata da yawa sun shiga wasu alayyan da yana kawo fitina a cikin zangonnan mu a cikin masalan gari duka baki daya. Na'am, don cewa wai idan ka ba mace ilimi ka ba iyalanta duka ilimi, to mace na cikin musiba sai ka san gida duka na musiba kenan.
To Hajiya Mama mun gode. Sai yanzu mun saurari wakan Leti da ya mata suna Soyayya.
Wai hallara kike yi kullum amma kin san ba ya san ki, kaunar ke duka ne ya ganki yanda kika ganshi in yana gabanki, maza ce ko ina matasa da kowane yabonki, sun yi safa kullum ke kadai kike ta kuka kan gadonki,
I'm so
tuntubi jami'a daga hukumar wayar da kan dan adam National Commission for Civic Education wato NCCE Malama Samira
amma sai na as hukumar ilmantar da ƴan ƙasa akan right and responsibilities to ne a wuri na yafi yanda da yawan gani shine ilimi waye nace ilimi shine yawanci matan da ake ci zarafin su ma basu san kaman suna cikin matsala so yafi a ilmantar da su su san kaman abinda suke gudunna babban matsala ne da dai ya kawo karshen ransu abin ne da yake dai ya ba su matsala a wurin lafiyar su kuma dai ya ba su irin matsala a wurin kwakwalwar su su mata ma yana kawo musu tabon hankali abin da muke nuke ga matan nan mace da namiji ke ci zarafin ki bai fiki samu hakuri ki ce bari mu hakuri iji nan ga ko samari nan ga wanda ya sake no da abin da ke samu hakuri a zaune cikin ta fi ka work out you should be bold to end that toxic relationship yes kuma iyayen mu inda yake tana cikin toxic relationship in ta miki magana ba abin da ake rufe ne ya fi ku nemi solution ku nemi counselors especially clinical counselors because mostly matter da ke cin zarafin su abin ma yana affect su and also ilimin ba kawai matan yafi a ilimin da su mazan ma da ke cin zarafin matan yafi a ilmantar da su and ina gan kaman wurin ilmantar da mazan yafi a segment a put them into segmentation because muna da structure of population we have the younger and a bit older yafi a bar su san kaman abinda suke yi su da kansu yana kawo musu dai kawo musu illa because they are not building a healthy relationship for themselves and for those women
so malama Samira mun gode Yanzu za mu saurare muryar Malama Benisam. Ita dai lawyer ce kuma mai fafutukar kwato wa matan ta kaba hakokinsu inda ta bayyana a hukumance yadda ake hukunta masu cin zarafin ma'aurata ko inda ya kamata wanda aka ci zarafin shi ya tafi domin a kwato masa haƙƙinsa.
In a domestic violence situation, people often don't use the civil.
Cin zarafin ma'aurata mafi yawancin mutane ba sa amfani da hanyar farar hula a kodayaushe. Kullum mutane sun fi son zuwa ofishin ƴan sanda. Za ku iya bin hanyoyi biyu. Za ku iya zuwa wurin ƴan sanda don hukunta mai laifi ko kuma za ku iya ɗaukar matakin farar hula domin karɓar diyya ga rauni da aka jingo ko ɓata muku lokaci da aka yi. Zai yi kuna sana'a aka kasuwa saboda rauni ko kai kawo na tsawon makonni biyu ba ku tafi kasuwa ba wannan asarar kuɗi ne don haka za ku iya neman diyya ta hanyar farar hula ko kuma kai da ka kai ƙara ɓangaren ɗan sanda ɗan sandar da ke rike da ƙararka shi ne zai nemi kotu ta biya maka diyya yana da muhimmanci ka maida hankali a nan kowane lokaci ana maida hankali kan hukunta mai laifi sai a manta da diyya alhalin wanda aka raunata yana zirga-zirga a asibiti saboda a bangaren farar hula za ku iya nemi odar hana yin wani abun odar hana mai laifi shiga daki ko taba wani abun sannan kuma ku bukaci a ba ku diyya to wannan al'amarin dai muna yi wa duk wani mace da ta sinci kanta a cikin cin zarafi da take fuskanta ko kuma musgunawa ko duk wani abu da ya shafi damuwa a gidan aure muna roƙon Allah ya sa wannan abin da muka tattauna zai zama mata wani abin da za ta yi ta ɗauki mataki ko kuma ya yi tasiri a rayuwanta yanzu za mu shiga bangaren kwalama wanda za mu kawo ƙarshen shirin da wannan to Hajiya yanzu yaya ake jollof da wadawa me za mu bukaci yanzu haka
jollof da dawa daga farko dai kana da namanka ka wanke namanka wani yana son naman kaza wani yana son naman shanu yasa in naman kaza ne akwai mai karfi akwai wanda bai da karfi
okay.
So a doke shi kaman za mu use naman shanu so naman shanun nan in kika dibiya shi kan wuta wannan lokaci kin yi garlicin ki da kakadro kin nika yana nikakke tafarnuwa da citta kin nika shi wani kuma kina son flavor shi nan yayi kyau sai ki kara tankwa kanana green na shine
green pepper
ba manyan kanana sai ki kara sai ki mai blending so in kika nika shi kika kare sai ki steam naman dama naman ki nan kin wanke fresh meat kin wanke nan sai ki dibiya kika dibiya akalla 10 minutes naman ki ya nuna kafin naman kinnan kin dibiya naman kinnan sai ki yanka albasanki da fresh tumatirinki ga tankonki kuma kin nika kin ajiye sai sa in jika aza naman nan 10 minutes to 15 minutes ya nuna naman
shi naman shanu
naman shanu tunda ya zama jollof din daddawa zamu yi sai sa mun use naman shanu dan ba kowa ke son naman kaza ba zangwanayen mu dai naman shanu muke yi sai in kika sauke 10 minutes mu ya kai mun sauke naman mu ga man mu kuma mun juye cikin silba mun juye shi
shi man da za a soya naman
da za a soya naman sai sa man mun nan yayi zafi za mu sa nama sai mun soya naman nan shi ma akalla yayi doki 10 minutes or 5 minutes mun soya naman mun soya naman mun kare mun sauke mun kwashe naman nan cikin mai sai mu zuba albasan mu ka zuba albasan shi ba a bari ya dade tunda jollof din daddawa ya zama shi na gida ne ba na turawa bai sa bai fi ya soyu sosai sa
albasan ya
soyu sosai bai sa shi ma 5 minutes ya soyu sai ki doki tumatirin kinnan shi kuma sai ki zuba fresh tumatir kenan sai shi ma ki zuba shi ma 5 minutes kin zuba nan yayi gashi tafarnuwanki da cittanki da tankwa shi kuma kinnika
kinnikan nan ki kamar kada
nan markada sai shi ma ki kara na zuba shi ma dai akalla dai shi ma 5 minutes sai ga daddawa ta na daddaka sai zuba daddawa
ba sa daddawan haka dai daya sai
an a kin daddaka da akwai wani yana nan an daddaka akwai wani mai kyon nan dai shi ba daddaka shi diya ne aka dunkule shi sa sai ka daddaka sai ka zuba ka daddaka kika zuba
zai yi gari ko dai zaka daddaka ne
zaka daddaka ya faffasa ya faffashe sai ka zuba shi in kika zuba shi kika kare sai ki doki maginki ki sa magi kadan gishiri kadan sai ki zuba mai ruwa ruwan naman da muka
zabke
naman naman nan shanun nan sai ki zuba ciki
naman saki
to sai ki zuba ciki sai kika zuba ciki sai ki ba 15 minutes ruwan ki ya tafaso jollof ruwan ki ya wani lokacin jiki na jin kamshin daddawa kana ka sa duka kin jiki na jin kamshin
sai kin zuba ruwan da kayan da kika marka din da ruwan naman da komai ki bashi minti 15
minti 15
ya
dauko tafasa sai ki wanke shinkafan ki sai ki zuba kika wanke shinka kika zuba shi ma doke shi 10 minutes shi ma shinkafan ya fara nuna
ya dauko nuna
da ya dauko nuna sai naman ki nan sai ki sassaka ciki ki aza shi kai naman da kika soya sai ki diddibiya shi kai kika diddibiya shi kai shi ma 5 minutes kinga kaman ruwan ki ya shanye naman kuma ya fara taushi
ya
shiga ciki to sai ki doki lidde sai ki tattaya ki me ki gaggagama sai ki rufe shi ma sai ki ba shi 2 minutes jollof din ki ya nuna
sai ki doki lidde ka
ki dan daddaga ki bari naman ya shiga sai ki samu abu ki rufe ko napkin ko roba sai ki rufe sai ki ba 2 minutes jollof ya nuna
jollof
daddawa
nagode zaki dan kira min sunan ki
sunana Ajiya Murja Zak na stay police depot training school
daga nan birnin Accra
Accra Ghana
to nagode kware da gaskiya Ajiya Murja duka anan muka kawo karshen shirin ni da na gabatar Hawa Abdulkarim Yankwaniya nake cewa ku kasance da mu a kowane lokaci
to masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe a madadin Hawwa Abdulkarim Yankwaniya da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauci kuma ta hada shirin baki ɗayan sa Julie Leather's Creation da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
Baza somebody.